لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da ke magana yammacin ranar talata ce da ta daidai da 14 ga watan Ramadan, hijira na da shekara 1434, daidai da 23 ga watan Julai shekara ta 2013. Wannan shi ne kasan na 89 daga cikin jeren giyar karatuttukan tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda muka yi watake da Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji. Idan jama'a basu manta ba, har yanzu muna cikin suratul Baqara, wanda kamar yadda bayanai suka gabata cewa suratul Baqara Allah madaukakin sarki ya saukarwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ita ne isowar shi Madina, don ta tantance yanayin mutanen da ke zauna a garin dangane da addini da kuma al'adunsu, da kuma ainihin samarwa da musulmi cikakken bayani na ainihin tsarin rayuwa. Idan ba a manta ba, mun karanta aya ta 188 wa 178, wadda akan wannan aya ne muke ta daddala insha Allahu ta'ala, har inda jiya muka karasa tattauna wata matsala mai matukar muhimmanci. Aya ta 179 ita ce ayar da ainihin wato muka karanta, mun fara tattauna ta lokaci ya kure. Insha Allahu ta'ala za mu sake karanto wannan aya, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun, sai dai a karanto daga ayar can ta farko din insha Allahu ta'ala, don mu haɗe su mu fassare su gaba daya, sai mu tashi gauran zabi gaba daya. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
Allah madaukakin sarki ya kirayi mu'mini da cewa, ya ku waɗanda kuka yi imani, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, an farlanta muku ramuwa ko kuma sakayya ko kuma ɗaukar fansa game da dangin ku da aka kashe muku. Alhurru bil hurr, idan ɗa ya kashe ɗa to a kashe shi. Wal abdu bil abd, idan bawa ya kashe bawa a kashe shi. Wal unsa bil unsa, mace in ta karmace a kashe ta. Wannan ita ce dokar Allah. Kenan, na daga cikin samar da zaman lafiya shine a tsaye da ainihin wato dokar Allah madaukakin sarki a tsakanin bayin Allah. Tattaunawar da muka yi ta jiya da shekaran jiya, waɗanda take tattaunawa ce mai tsawo dangane da nasihohi da maganganu da malamai muka ci sun tattauna, ina so in yi amfani da wannan damar in takaita mana wannan tattaunawar. Allah madaukakin sarki ya kirayi mu'minai ne a cikin wannan aya da sunansu na imani domin ainihin ɗaukaka da kuma ƙara darajarta su, da kuma nuna cewa hukunci na kisa ko kuma hukuncin ramuwa game da wanda aka yi kisan kai, mu'minai su ne za su haɗu su gudanar da shi a ƙarƙashin jagorancin wani wanda Allah maɗaukakin sarki ya shugabantar musu. Shi Allah ya ɗora mishi zartar da hukunci bayan bincike, su kuma sauran mu'minai Allah ya wajabta musu ba shi goyon baya da haɗin kai. a gargashin wannan da in ya kashe da za a kashe shi mun tattauna dangane da wannan matsala in aka samu akasin haka a daidai lokacin da da zai zama ya kashe bawa muka ji cewa a wannan halin mafi yawancin malamai sun rinjayar da cewa ba za a kashe da saboda ya kashe bawa sai dai ya biya diyar shi ba kima shi ba mun bambance diya da kima shi bawa kayan kasuwa ne to amma kasantuwar shi mutun ne mai rai kuma musulmi to in aka kashe shi ba za a yi mai kudi ne na kasuwancin shi ba sai dai a faɗi kudi na matsayin diya ta rai haka idan ainihin aka samu namiji ya kashe mace nan an samu nassi wanda ya tabbatar da za a kashe wannan namiji haka mace ma idan ta kashe namiji nassi ya tabbatar da cewa za a kashe ta amma sai Allah madaukakin sarki ya ja hankalin mu da cewa faman ufiya lahu min akhihi shay'un wanda duk aka yi mishi ahuwa saboda kisan kai da yawa dan uwan shi musulmi aka ce ya kawo wata dukiya madadin a kashe shi fattiba'un bil ma'ruf Allah yana kira zuwa ga dangin mamacin da suka yafe kisan cewa to su bi wannan haƙƙi nasu cikin mutunci wada'un ilaihi bi ihsan sannan shi kuma yayi kokarin idar da wannan abu da ake nema a wurin shi cikin kyautatawa zalika takhfifun min rabbikum wa rahma wannan sauki ne da kuma tausayi daga ubangijinku faman i'tada ba'da zalika amma duk wanda ya karbi fansa akan jinin dan uwan shi ko kuma akan wani illa da aka yi mishi sai kuma yazo yi ta'addanci ta hanyar kisan kai ko kuma daukar fansa falahu azabun alim to yana da azaba mai radadi wanda Allah madaukakin sarki ya alƙauranta wa duk wanda ya kisan kai na ta'addanci da gangan Allah madaukakin sarki ya tsare ayar gaba ita kuma Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da babbar hikima dangane da tsayar da dokoki na ramuwa da kuma ainihin nasakayya Allah ya ce walakum fil qisasi hayatun ya ulul albab ya ku masu hankali matukar ana zartar da hukunci na ramuwa da sakayya a tsakankanin al'umma to za a samu kyakkyawar rayuwa mai dadi da kuma lumana la'allakum tattaquna Allah madaukakin sarki ya kawo muku waɗannan hukunce-hukunce ne domin ku tsorace shi ku bi abubuwan da yake faɗi da yawa daga hukunce-hukuncen da wannan ainihin ko kuma waɗannan ayoyi suke ɗauke da su mun tattauna idan ba a manta ba daga cikin abubuwan da ke mafi girman matsalolin wannan aya ta ƙarshe ita ce matsalar da jiya da shekaran jiya na ba da muhimmanci akan tattaunawa ita ce waɗanda Allah ya danka amana shugabanci a hannunsu lallai ne su ga cewa suna gudanar da hukunci a tsakanin duk wanda ya zalunci daga wanda aka zalunta wata matsala ta ƙarshe ita ce shin kasantuwar sarki ko mai mulki ko wani makamancin haka idan wani daga cikin talakawa ya cutar da shi ko ya tabo mishi wani haƙƙi nashi shi shari'a madaukakin shi shari'a bata ainihin wato fitar mishi da hukunci ba malamai sun hadu akan cewa idan wani talaka ya jimma sarki ta hanyar yi mishi wata barna ko wani ta'adi ko makamantan haka za a yi hukunci a bisa adalci kamar yadda za a yi tsakanin talakawa so da haka kar ka ga cewa wannan dukiya ta sarki ce ka ce bari ka je ka sata ko kuma ai wannan da na sarki ne bari ka yi mishi rauni ko makamancin haka ka dauka cewa in ka yi haka to ai shi mai iko ne a shari'a za ta dubi abin a bisa mahangar shari'a ta kuma yi hukunci daidai ba daidai domin a wannan lokaci shari'a za ta dubi sarkin ne ko mai mulki a matsayin daya daga cikin ainihin al'umma Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a kun ji waɗannan hukunce-hukunce bayan su sai Allah madaukakin sarki ya biyo baya da hukuncin wasiyya alaƙar hukuncin wasiyya da wannan magana da muke tattaunawa shine ka kaddara wancan da ya kisan kai an ce ba a yafe mai ba sai an kashe shi me kake jin zai biyo baya kisa to tunda kisa zai biyo baya to sai shari'a ta alakanta kisa ko mutuwa da wasiyya idan kaga cewa mutuwa ta taho maka to akwai wasu haƙoƙi akan ka na jama'a ko kana da wata dukiya wadda kake so kai wasiya to babu laifi sai ka aidin yi wasiya ne ina son jama'a su fahimci bambancin wasiya da kyauta mutumin da yake da rai da lafiyar shi kamar yadda zamu zo mu tattauna shine shari'a take neman shi da yayi sadaka ko yayi kyauta a wannan lokaci da ran shi da lafiyar shi da wadatar shi wannan dukiyar zai iya juya ta ya sarrafa ta ta zama wani abu kuma zai iya yiwa yana tsoron in ya dauka ya bayar talauci ya same shi to a irin wannan lokacin ne shari'a ta fi so da mutum ya dauki dukiyar shi ya bayar to duk dukiyar da mutum ya bayar a wannan lokaci to ba a kiranta wasiya ita ya riga ya bayar da ita dan haka in ya kwanta ya mutu ba za a waiwaye ta cewa tana daga cikin wasiya balle a kimanta cewa ta kai 1/3 ko ta wuce 1/3 ba amma ana nufin lokacin da mutuwa ta halarto mishi saboda ya ga rashin lafiya ya tsanani kuma yana zaton cewa wannan rashin lafiya ba na tashi bane to duk abin da yace ya bayar na daga dukiyar shi a lokacin shine ake kira wasiya dan haka sai ku kiyaye jama'a mutum ne ya gina katon gida ya ce ya bayar da shi a rinka saukar baki wannan kyauta ta tabbata har abada mutum ne ya gina masallaci ko makaranta ya ce ya bayar da ita domin al'umma su amfana wannan ta tabbata har abada amma ana nufin ya rage dan lokaci kadan zai rasu saboda wasu alamomi da ya gani to a lokacin duk abin da ya fadi game da dukiyar shi ko kuma game da bashi ko game da ajiya ko wata dukiya da ake gani tattare da ita to ita ake kira wasiya nayi wannan bayani ne saboda na san da yawancin jama'ar mu ba sa bambance tsakanin kyauta da kuma ainihin wasiya mutum ya dauki dukiya ya bayar bayan shekara 10 ya kwanta ya mutu sai a zo ana cewa to ai wannan dukiyar da ya bayar a yanzu da ya rasu ai bai bar wata ba sai ita a ai wannan ba dukiyar shi bace ko kada kuma ba dukiyar wasiya bace don ya dauke ta ya bayar ne lokacin da ran shi da lafiyar shi baya ainihin wato tunanin wani al'amari na mutuwa a lokacin a kusa a dabi'ance saboda haka ba a kiranta wasiya koda mutuwa ta zo ta riske shi ba shi da koda likafanin da za a lulluba mishi to ba za a hangi waccan dukiya ba don waccan ya riga ya bayar da ita tuntuni ta wuce jama'a kun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimaka Allah yace kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين
الله مرأوك كنسر كيتي كتب عليكم يا قوم من أن وجبت عمكم إذا حضر أحدكم الموت إذا متوا تهلرت وليد جتكمكم إن ترك خيرا إن يذنزي بروة دوكيا مي أك وجبت عمكم الوصية للوالدين للين يأي وصية لإيا يشي والأقربين للين يأي وصية لإن وانش مكسنتا بالمعروف ita wannan wasiya da zai yi ta ne da gurgurdan yadda ta dace da haskakawar shari'a wannan yana nuna mana wajibi ne kullum ka san addinin ka kar kai irin yadda aka yi wa addini jafa'i cewa malamai da daliban ilimi su kadai ne suke binciken ilimi ko kuma suke zuwa makaranta a yau da yawa daga cikin musulmi sun bar harkar ilimin addini a hannun malamai da kuma almajirai wanda da yake ma'aikacin gwamnati wanda dan siyasa wanda da take matar aure wanda da yake dan kasuwa wanda da yake falke ko soja ko wani ma'aikaci daban gani yake to ai shi a rayuwar shi kawai wannan aikin gwamnati da yake ko siyasa kasuwanci ko zaman aure da take ai shine abin da Allah madaukakin sarki ya raba ya bashi a rayuwa na'am wannan yana daga cikin ayyukan yi ne na neman kyautata rayuwa amma wace hanya zaka bi ka kyautata su ayyukan tsakaninka da Allah ya zama in ka je lahira zaka samu saukin tuhuma
ko kun fahimta jama'a kaga mutun yayi karatu dangane da rayuwa kaga mutun ya kware dangane da kasuwanci kaga mutun ya zakalkale dangane da harkar siyasa kaga mace ta iya dukkan fannonin girki da kuma irin kisisi na da gwalan gwaso na zama da dan namiji amma in aka zo dangane da addini fa sai ka samu bai san komai ba sai ka same ta bata san komai ba tun daga tsayuwar sallah lokacin da hajji za ta kama mutum lokacin da watan azumi zai shigo lokacin da zaka tashi aurar da yarka lokacin da zaka tashi yin wata mu'amala ta rayuwa sai zan baka san komai game da ainihin addininka ba shi yasa anan Allah madaukakin sarki yana cewa ya farlanta wa duk wanda mutuwa ta zo mishi daga cikin dukiyar da ya san zai bari to yayi wasiya yace a ba uwar shi kaza in tana da rai a ba uban shi kaza in yana da rai dangin shi su ma a ba su kaza daga cikin yayye da kanne da kuma ƴan uwa na nesa sai Allah madaukakin sarki yace bil ma'ruf abinda yake nufi da al urf anan shine urfu shar'i yaya shari'ar musulunci take ai to matsala ita ce ka san shari'ar ga mutuwa ta zo maka an ce ga abin da zaka yi kenan ana neman ka da sanin waɗannan hukuncen tun kafin ka kwanta rashin lafiya shi yasa jama'ar musulmi kar ku dauki cewa watan azumi ne kadai watan ibada kar ku dauki cewa watan azumi ne kadai watan zuwa tafsiri ko kuma jin wa'azozi wajibi ne musulmi ya kewaya kanshi da jin wa'azozi lokaci zuwa lokaci wajibi ne musulmi ya samu wani lokaci a rayuwar shi yana zuwa yana koyan addini kamar yadda zaka zo ka ji tattaunawar da zamu zo mai baka san san da mutuwa za ta zo ta buge ka ba dan uwa in kana ganin kai matashi ne tafi makabarta ka gani kabarin guda nawa ne irin ka idan kana ganin cewa yo ai kai tsoho ne me Allah zai yi da azabtar da tsoho yo ka manta cewa Allah madaukakin sarki ya rayar da kai kafin ka tsufa hisabin da Allah zai maka ne daga lokacin da ka balaga zuwa lokacin da karfi ya kare maka to lokacin da ka tsufa kuma Allah da kanshi yana sauya hukunci a kanka to ka manta daga saddaka shekara 17 18 har zuwa shekara 40 50 kafin ka tsufa ka kasa yin sallah a tsaye kafin ka tsufa ka zama kana da cutar yoyon fitsari kafin ka tsufa matsaloli kaza wannan rayuwar da Allah madaukakin sarki rayar da kai ka manta da ita ya zo a cikin hadisin Bukhari inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa a'azara Allahu ila mri'in ballagahu la 60 sana wanda duk ya rayu ya kai shekara 60 Allah madaukakin sarki ya yanke hanzari akan shi idan har ka shekara 60 a duniya abinda Allah madaukakin sarki yake neman a samu daga gare ka komai kar a samu tasgado abinda ake nufi a tsawon shekara 50 ya isa ka tsaye da farillai a tsawon shekara 50 hankali ya hau kanka ka kula da nafilfili waɗanda za su bi su gyaggyara maka barnar da kai a farkon rayuwarka amma har ya zama ka kai shekara 60 kana fama da jahilci baka ma sanya ake bautar Allah ba sannan kuma ku dubi yadda rayuwa take ga mafi yawancin al'ummar musulmi a duniya a yau a duk duniya babu kasashen da suka kai kasashen musulmi arziki amma kuma talauci ya fi bayyana a cikin musulmi talaucin da ke jikkata su daga ainihin barin bautar Allah ta gaskiya da wanne za ka ji ka kika nemi ilimin addini ka bauta wa Allah a bisa basira sannan kuma rayuwa ta yi kunci gare ka har wa yau kuma Allah ya rayar da kai zuwa wannan lokaci na tuhuma da dauke uzuri Allah ba zai karbi uzurin ka ba saboda haka jama'a kowa ya ga cewa ba wai sai watan azumi ba kana kula da ibada akan lokaci ba wai sai watan azumi ba kana bada muhimmancin zuwa neman ilimi to sa'annan kuma ta wani bangaren malamai su kuma su samar da salo daban-daban wanda zai ba da dama ga nau'in al'umma daban-daban wajen samun ilimi da wayewar kai ta addini a daidai lokacin da zai zama ka tara wasu dalibai gogaggu kana karantar da su to ka samu wani lokaci kuma wanda za ka rinka tara gama garin jama'a su kuma suna jin menene Allah ya ce
menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake
a bada dama dangane da tambayoyi na addini waɗanda sune za su share wa mutane da yawa daga cikin matsalolin shi yasa har annabi ana tambaye shi sallallahu alaihi wasallam kuma yana bada amsa kuma babu wata tambaya da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda annabi yayi tir da mai wannan tambaya sai dai in ya ga bata dace ba sai ya ainihin nuna maka dama haka kai ba da gayar da kai a karkashin wannan Allah madaukakin sarki ya farlanta mana kenan rayuwar mu kaf ta zama muna yin ta a cikin bautar Allah da ilimi yadda in mutuwa ta zo maka ga wata dukiya a ajiye a wurinka amma kai ka san ba dukiyarka bace sai ka kira ƴaƴanka ko magadanka sai ka ce kun ga wannan dukiyar to ba tawa bace tawana ce to yanzu wannan wasiya ce saboda me saboda zaka ba khairan malamai kaf sun ce abinda ake nufi da khairan anan da Allah madaukakin sarki yake cewa in taraka khairan ai in ya bar dukiya dukiya ita ake nufi da alkhairi din nan a wannan dukiya zaka mutu ka batta ga ta naira 20,000 amma kuma ana bin ka naira 30,000 a daidai lokacin da magada suke ganin in baban mu ya rasu zamu ci naira 20,000 sai ka nuna musu a wannan dukiyar da zaka mutu ka bari akwai kuma bashi na 30,000 a kanka dan haka yanzu wasiyar ba ta ci bace wasiyar ta bayarwa ce ku nemo inda za ku samu 10,000 ku hada ku biya min in na rasu ita ma wannan wasiya ce jama'a mun fahimci wannan a za ka mutu ka bar wadatacciyar dukiya da magada za su amfana to sai dai kuma akwai wasu waɗanda kana ga sun kyautata maka a rayuwa mai gadinka direbanka yaran gidanka da makamantan waɗanda kake sa rai zaka kyautatawa amma baka samu damar kyautata musu ba a gurguje sai ka ware sunayensu sai ka ce in Allah ya dauki ranka abin duk da ka bari na dukiya a kasabta shi kashi 10 a dauki 1/10 a raba waɗannan mutane daidai wa daidai wannan alheri ne daidai ne a musulunci abin da aka hana ka shine ka dauki dukiyar gaba daya ka ce ka bayar da ita a lokacin rasuwa magadanka kuma ka hana su komai an hana ka wannan an hana ka ka raba dukiyar ka rabi ka bayar da rabi ka bar wa magada rabi an hana ko an kyamatar duk wani abu wanda ya ainihin wato wuce 1/3 ma'ana 1/3 shine mafi girman abin da ake sa rai ka iya bayarwa na dukiya ita ma 1/3 annabi ya jinjina ya yi jimami a kanta ya ce as-thuluthu was-thuluthu kabir 1/3 ya ce ya so yawa ya yi girma sai annabi ya ce ka sani da cewa ka bar magadanka cikin wadata ya fi ka bar su cikin talauci suna miƙawa jama'a hannu suna roko a ƙarƙashin wannan sahabi Abdullahi dan Abbasin ya ce ni na so a ce mutane suna ainihin wato sauyawa ma daga 1/3 din ya zama kamar 1/4 1/5 1/10 na dukiyarka domin ita wannan dukiya da zaka dauka ka bayar zaka bayar ne saboda dalilai na sadar da zumunci dalilai na kankara zunubi tsakanin kai da mahaliccinka waɗanda kake fatan ka isa lafiya salim hali to sai dai kuma wani tsokaci kafin mu tafi da nisa ya kamata ka san cewa malaman musulunci sun hadu akan cewa wannan ayar wani bangare na daga hukuncin da take dauke da shi to an shafe shi shine da ayar take cewa an farlanta wa duk wanda zai mutu ya bar dukiya lallai yayi wasiya ga iyayen shi to wannan ainihin an shafe wannan bangaren ba dan komai ba saboda ainihin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda yazo ya bayyana ko yi isharar ayoyin da suka share wannan hadisi ne sahihi cikin sunan Tirmidhi manzon Allah yake cewa Allah ya riga ya raba dukiya ta mamaci kuma ya ba kowa abin da ya cancanta ya samu, dan haka babu sauran wasiya ga duk wanda zai ci gado. To uwa da uba suna daga cikin maciya gado, ƴaƴa suna daga cikin maciya gado, mata tana daga cikin maciya gado ko mata. To a daidai lokacin da mutum zai zama ba shi da ƴaƴa, to za a samu daga cikin ƴan uwan shi kuma akwai waɗanda suke cin gadon shi. To su ma in har ya kasance haka ne, to ba za a yi musu wasiya ba. Dan haka ku kiyaye jama'a. Ayoyin da suka zo a cikin suratul Nisa suka raba gado, su ne ayoyin da suka shafe ƙarfin wannan hukunci na cewa an farlanta wasiya ta wata dukiya ga iyaye. Kenan kafin waɗannan ayoyi da suka zo suka yi bayanin gado ga iyaye da sauran maciyan gado, to wannan aya wajibi ne in ka zo rasuwa ka ce to a ɗauki wani abu a ba mahaifinka, a ɗauki wani abu a ba mahaifiyarka, a ɗauki wani abu a ba ƙannanka da yayyenka da ƴaƴanka za da su inna da suwance da suwance. An fahimta? To amma tunda Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ayoyi a cikin Qur'ani waɗanda suka bayyana uwa da uba ga abin da za su ci gado, ƴaƴa da matan aure ga abin da za su ci gado, to idan ka zo rasuwa sai dai ka tsallaka zuwa ga al-aqrabina. Su wane ne danginka na kusa? Kana da uwanka da ubanka, kana da ƴaƴa, to kaga wanka uwa ɗaya uba ɗaya, da yarka da kuke uba ɗaya, da wanka da kuke uba ɗaya, duk waɗannan ba su da gado, saboda asalin waɗannan maciya gado na asali sun tare su. To babu laifi sai ka samu takarda sai ka ce da wana da wana da wana in lokaci ya kure, sai ka ce duk wasu ƴan uwana na wajen uwa da uba, da waɗanda muka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya, da waɗanda muka haɗa uba ɗaya, da waɗanda muka haɗa uwa ɗaya, to a ware ɗaya bisa biyar na dukiyata a raba wa kowa daidai wa daidai. Ka fito ka yi ifsahi a wajen wasiya, ka fito ka faɗi ƙarara ya kake so a yi, saboda karkara su kuma ka bar rikici kamar yadda za mu zo mu ci. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Dan haka ayoyin da suka raba gado a Qur'ani su ne suka shafe hukuncin wannan aya da ta ce a ba iyaye wasiya. Ba hadisi ba, hadisin kawai ya zo ya ƙara bayanin ayoyin ne, ko kuma hadisin ya zo ya tsaya tsakanin ayoyin ne ya ƙarasa fassara su. Jama'a kun fahimci wannan? Za mu zo duk za mu karanta waɗannan ayoyi can gaba insha Allah, da kuma waɗannan hadisai da ikon Allah. Allah maɗaukakin sarki sai ya ce haqqan 'alal muttaqina, wannan dole ne ga dukkan masu tsoron Allah. In dai kai mumini ne mai tsoron Allah, Allah ya wajabta maka in ka zo rasuwa ka san za ka bar dukiya, to kai kokari kai wata wasiya ga ƴan uwanka waɗanda kasancewa ba su da ainihin gado cikin dukiyarka. Kun ji daga cikin hikimomin da mun bayyana ko? Daga cikin hikimar ita ce sadar da zumunci. Ka zo rasuwa, wata ƙanwar mahaifiyarka wadda ba ta da gado a dukiyarka, sai ka ce a ɗibi 60,000 a bata. Yanzu wannan tsohuwa za ta manta da kai? ƴaƴanta za su manta da kai? Ba dukiyar ce ake dubawa ba, a'a, amma wani har da ya zo mutuwa bai manta da ni ba. Kun ga zumunci ya yi ƙarfi. Don ɗan adam ba yana duban abin da ka bashi ba ne, yana duban mutunci. Kisa Bahaushe ya ce zo mu ci ko ungo, ta fi abincin daɗi. Ungo ta fi abincin daɗi, ma'ana don in mutum ya maka tai alama ce ta yana ƙaunar ka. Ko kun fahimta jama'a? Saboda haka kar ka dubi abin da zan ce a ba wance. Innata da ke ƙauye kaza ku kai mata naira 2,000, dama ka saba kakan je ka gaishe ta, ka bata 500, ka bata 1,000, yau ka zo rasuwa sai ka ce a kai mata naira 2,000. Kawuna da ke wuri kaza a bashi naira 3,000. Wance ƴar gidan wane ko marainiyar wance ko makamantan haka, ku bata naira 700. Misali, ba adadin kuɗin za ka duba ka ga sun yi kaɗan, a'a, ka dubi ma'anar wannan abin, dama sadar da zumunci. Ka ji ma'ana ta farko? Ma'ana ta biyu, kara gyara al'amuranka tsakaninka da Allah, wato kana nuna wa Allah lokacin da nake da raina da lafiya ta ina dauka ina bayarwa, ya Allah a yanzu ma da zan rasu ban manta ba, ya Allah kamar yadda na saba bayarwa kana kankare min zunubaina, Allah ga dan abin da zan iya a didda lokaci ya kure min, Allah ka ci gaba da kankare min zunubaina. Jama'a kun fahimci wannan? Dan haka Allah madaukakin sarki a cikin tarbiyyar da ya tarbiyantar da mu a Qur'ani yace haqqan 'alal muttaqina, dole ne yin haka ga duk wani mai tsoron Allah, matukar dai ya san cewa in ya rasu zai bar dukiya, kudi, gona, suturu, wasu kaya waɗanda za a amfana da su, to wannan haƙƙi ne ga dukkan mai tsoron Allah. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To kamar kullum wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyi waɗanda malamai suka tattauna maganganu masu yawa, amma a cikin jawabaina da nayi na muqaddimar maganan nan na tattauna da yawa daga cikin ainihin wato waɗannan maganganun. Ka sani da cewa in dai har zaka mutu ka bar dukiya, to wajibi ne sai kai wasiya. In ma dukiyar ta zama taka ce, to kai wasiya ga danginka waɗanda ba su da gado. In ma ba taka bace, kai wasiya a baiwa wanda ya baka ajiya ajiyar bashi. Shi yasa kaga sahabi Abdullahi dan Zubair, Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda, a lokacin da yake rayi mutum ne mai amana, saboda girman amanar shi sai ana kawo mishi kuɗaɗe ajiya. To amma kuma shi yana da ka'ida, shi kuma baya iya ajiyar kuɗi, amma kowa san shi da amana amma baya iya ajiyar kuɗi. In ka zo ka kawo mishi ala gafarta malam ga 100,000 ka aje mini, sai ce to shikenan, ya sunanka, ina ne gidanka, su wane ne magadanka, duk ya dauki bayanai kaf, sai ce to amma ka san ni bana ajiyar kuɗi, dan haka waɗannan kuɗi naka zan ci gaba da sarrafa su duk lokacin da kake bukata a matsayin ajiya ka kawo mini, to kai mini magana da wuri sai in tattalan maka kuɗaɗenka. An fahimta jama'a? To da ya zo rasuwa sai kira ɗan shi sai ya ce mishi, to kai gashi zan mutu, akwai dukiyoyin jama'a da yawa a kaina waɗanda na karɓa ajiya amma kuma na narkar da su a cikin harkar gonaki da gidaje da nake siye, na ka in na rasu kaga wane na bi na kaza a matsayin ajiya, wane ya kawo min kaza a matsayin ajiya, wane ya kawo kaza a matsayin ajiya. Dan haka sai ka rinka siyar da waɗannan gidaje kana biyan mutane, ka rinka siyar da gonaki da filaye kana biyan mutane. Idan al'amura suka rikice maka, to sai ka ce wai ya ubangidan Abdullahi, to al'amura fa suna neman su rikice wa bawan naka. Wannan yaro sai ce sai na rikice, wane ne ubangidan baban nan nawa? Amma dai tunda babana ya min wasiya ga addu'a da zan rinka yi, yace yana kwantawa ya rasu, ina cikin biyan mutane haƙoƙin su, al'amari ya rikice sai in ce ya mai gidan Abdullahi dan Zubair, al'amura fa suna neman su rikice wa bawanka. Yace kawai sai ga Allah ya kawo dauki. Yace sai na fahimci ashe Allah yake nufi da mai gidan nashi. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? To dan haka jama'a sai ka lura, duk lokacin da kake da dukiya zaka rasu. In aka ce dukiya, koda gidan da kake kai ne da kake cikin shi, koda babur din hawarka ko motarka ko kekenka, duk dukiya, koda gonarka kwaya ɗaya da ita kake noma abinci, koda rumfar kasuwarka, mutane suna da haƙoƙi a kanka na basussuka, wasu sun baka ajiya ko makamantan al'amura, haka lallai ne ka fito ainihin ka yi wasiya akan cewa dukiyan nan da aka ga kana juyawa ba taka bace, dan kar ka mutu ka bar zuriyarka da rikici, kai kuma ka je ka shiga rikicin da yafi nasu. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Dan haka jama'a, waɗannan su ne daga cikin maganganu da ya kamata mu fara tattaunawa. Amma malamai suka ce in ya zama mutum zai rasu ba shi da ko kwabo, kuma babu mai bin shi bashi, kuma ba wanda ya bashi ajiya, to nan babu wata wasiya da zai, sai dai kuma wasiya ta tsoron Allah game da zuriyar shi, game da abin da zai biyo baya na yi mishi likafani, wankan gawa, da yi mishi jana'iza, da kuma al'amura cewa a tsaya a yi abin da ya dace da shari'a kar a sake ayi abin da bai dace da shari'a ba, kar kuma ayi bid'a. Zai iya yin wasiya akan cewa in ya rasu wani shi zai mai sallah, wani shi zai saka shi a kaza, wani shi zai kaza, sannan a cikin makabartun gari zai iya zabar cewa ga makabartar da yake wasiya da alifin shi. Za mu zo mu ji idan wata daga cikin wasiyar shi ta saba shari'a, za mu ji matsayin da shari'a ta dauka dangane da waɗanda ainihin aka yi wa wasiya din, ko kuma tun ane musu wasiya din wani matsayi ya kamata ainihin su dauka. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Sannan malamai suka ce idan mutum yayi wasiya sai kuma Allah ya watsakar da shi, sai bai rasu daga wannan ainihin kwanciya ba, ko yana iya sauya wasiyar tashi? Suka ce kwarai da gaske. Aka ce ba ma haka ba, ko da rashin lafiya ce te mai tsanani yake ganin cewa rashin lafiya ta yi tsanani, akwai yiwuwar gobe ya rasu, sai wasiya, sai gari ya waye kuma sai rashin lafiyar sai ta sauki, amma sai ta ci gaba da rashin lafiyar a haka amma a yanayin sauki, zai iya canza wasiyar shi. An fahimta jama'a? Domin dukiyar shi ce har zuwa yanzu, kuma mallakar shi ce, yana da ƴancin ya sarrafa ta da gwargwadon yadda ainihin ya nufin ya sarrafa ta. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Jama'a, waɗannan suna daga cikin ainihin wato wasiya da ka'idojinta. Sai dai waɗanne irin mutane ne ke yin wasiya? Shin kowa ne yake yin wasiya? Malamai suka ce a'a, na farko dai yaro karami baya yin wasiya. Babba wanda bai da cikakken hankali, galagala ko kuma cikakken mahaukaci, baya yin wasiya. Haka nan wasiyar magagi, mutum yana cikin magagin bacci kawai sai aka ji yana wasiya, daga nan kuma ya koma bacci, daga baccin kuma sai ya mutu. Aka ce ba za a yi aiki da wannan wasiya tashi ba, don ta faru ne a lokacin ainihin magagi. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To, bayan wannan akwai matsaloli da malamai suka tattauna dangane da rubutun wasiya. Ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda sahabi Abdullahi dan Umar ya ruwaito. Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda. Zamu zo zamu tattauna dangane da wannan wasiya. Manzon Allah ya yi umarni da cewa duk mutumin da ya san cewa zai kwana biyu zuwa sama da kwana biyu, lallai ne ya zama in yana da wasiya ya rubuta ta ya aje ta karkashin matashin kai. To sai malamai suka ce idan mutum ya ji wannan magana sai ya rubuta wasiyar shi, kuma sai ya zama ya kafa shaida a kanta. Kafa shaida armashi ne kawai, ƙarin armashi ne, domin duk mutumin da aka san rubutun hannun shi, aka ga rubutun hannun, bai halatta a yi musu ba. Jama'a, mun fahimci wannan da kyau? Domin waɗannan abubuwan suna daga cikin matsalolin da ake samu da 'yan zamani. So da dama za mu je wani ya rasu, sai a ce abinci ko takardun shi, can sai a samu wata takarda, kai wani mamacin ma saboda ɗaukar muhimmancin abin da ya rubuta, da jan biro ya rubuta, ya ce gashi abin da ya faɗi za yi wasiyar, kuma ko ɗaya bisa goma na dukiyar shi bai kai ba, amma da yake mai kuɗi ne, abin da ya wasiyar sai ya tsone wa 'ya'yan ido, sai suka nemi su sauya. Sai na ce in kuka sauya wannan wasiyar, Allah zai lalata rayuwarku, saboda wasiyar ubanku ce, ku ne ya kamata ku fi kowa jajircewa akan sai an zartar da ita. Sannan ku dubi, saboda ya nuna muku da gasken gaske ike, ku dubi da jan biro ya rubuta. Sannan kuma ya ce yana fatan a zartar da wannan wasiya, sannan duk wanda ya saba ta Allah ya yi mishi abin da ya dace. To amma saboda ya ce miliyan biyu, sai miliyan biyu ya tsone musu ido. Amma fa garin kuɗi kawai ya bar, garin kuɗi sun fi ƙarfin miliyan 200, garin kuɗi banda dukiya, amma suna ganin kyashin miliyan 2, musamman kamar yadda kaji na yi ishara ɗazu, sai suka rena waɗanda aka ce a barwa din. Ya ce direban shi ya kyautata mai, ya ce mai gadin shi ya kyautata mai, mai yi mishi dahuwar abinci cook, waɗanda suke mishi aikace-aikace a gida sai aka ji ya ce wane 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 dubu dari wane dubu dari sai su dubi wannan aba wannan dubu dari ai bai cancanta wannan dubu dari ce mai yawa me abin ne yace a baya kuma abin gaba daya cumulative in aka tattara abin gaba daya abin bai kai ko daya bisa goma abin da ya bari na garin kudi ba balle ana magana gidaje tun daga Najeriya har Ingila amma sai suka nemi abin ya tsone musu ido jama'a kun fahimci wannan dan haka ku kiyaye jama'a in har aka same ta a rubuce musamman ya kafa sheda in yayi ta sai mata carbon copy ko kuma ya bi sai printing dinta in surplus ya ba wani ya ba wani ya ba wani ya ba wani ko da bai yi haka ba jama'a samun ta kawai in akai a matashin shi ko a file din shi ta isa ko bai kafa sheda da kowa ba domin mahaifin ku ne mai gidan ku ne mijin ku ne ko kun san irin yadda yake maganganun shi ko kun san irin hannun rubutun shi ko kun san irin yadda yake dan haka wajibi ne samun ta a rubuce hujja ne rashin rubutawa kuma ba dalili ne akan bai halatta azartar da ita ba idan ya samu wasu adilai mutum biyu zuwa sama da biyu ya shaidar da su wane ne idan na rasu daga cikin dukiya ta a dibi 1 bisa 5 a je akai wa dangi na na kauye ko kuma suwane da suwane da suwane duk a dauka a basu wajibi ne idan waɗannan mutane suka zo suka yi shaida ina fata an gane wajibi ne a karbi shaidar su shi yasa shi ma in zai yi shaida ya dubi suwane ne mutanen arziki waɗanda in sun fada za a iya gaskata su waɗanda babu tuhuma dangane da su da waɗanda za su gayawa ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan na ɗaya daga cikin mas'aloli masu matukar muhimmanci waɗanda ainihin wato malamai suka tattauna dangane da su hakanan aka ce bebe yana iya yin wasiya wanda baya magana ko kuma wanda yake baya gani makaho ko wani wanda yake da wata naƙasa yana iya yin wasiya yana iya yi domin yana da kalmomi ko yana da alamomi waɗanda in yayi za a fassara su a kalmomi musamman yanzu da Allah madaukakin sarki ya tsara haɓaka al'amarin ilimi har ya zama akwai wasu masana waɗanda da zaran bebe yayi wani haka yayi wani haka za su ce ga abin da yake nufi na haka ya zo dab da zai rasu da kwana uku kwana biyu sai ya tashi zaune ya yi kaza 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 sai ya ruwa ne ka fahimta ya ce ya fahimta sai nuna mishi cewa to ya bar mishi amana amana ya bar mishi shikenan wannan mutum in ya zo ya faɗa cewa kafin wane ya rasu ya faɗa min cewa cikin dukiyar shi a fitar da kaza a fitar da kaza ka a ce a beban ko kuma kurman ko kuma makawan abinda ake nema a samu tabbacin wannan da ya bada shaidar mutumin kirki ne waɗannan maganganun suna tabbatar mana da cewa kai duk sanda za ka yi wasiya to ka samu waɗanda suke mutanen kirki ne kenan kai domin wasiyarka ta iya zartuwa a bisa yadda kake santa Allah madaukakin sarki ya sa mana hannu a cikin al'amuran kuma waɗannan su ne abubuwan da zamu iya tattaunawa kaɗan daga cikin hukunce-hukunce na matakan farko a cikin wasiya mataki na biyu na cikin wasiya fa sai Allah ya ce faman baddalahu ba'da ma sami'ahu na'am
فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم
الله مدوك كنسل كيتي فمن بدله بعد ما سمعه دو وندي سوي وصير ممتي باين يا جيتا فإنما اسمه على الذين يبدلونه ذنوبي da alhakin sauyawar yana kan waɗanda suka sauya sai Allah ya fito da maganar karara ba tare da amfani da wakilin suna ba dan ka a tsammaci zunubi zai koma kan mamaci Allah ya ce faman baddalahu wanda ya sauya wasiyar da aka yi mishi ya zartar in wani ya rasu ba'da ma sami'ahu bayan ya ji ta malamai suka ce akwai dalilin da yasa Allah ya ce ba'da ma sami'ahu bayan ka ji, domin idan da jita-jita ne labari ya zo maka, ko kuma labari ya iso maka cewa babanka ya yi wasiya ko mijinki ya yi wasiya, sai dai hanyar da labarin ya zo maka baka amintu da ita ba, kaga anan dan adam ana bashi uzuri. So da dama za ka je banki da check, sai ka ga ma'aikacin banki ya ce maka ka koma wurin wanda ya baka check din nan ya zo da kanshi, yiwa shakka ce ta shige shi. An fahimci wannan da kyau jama'a? A ƙarƙashin wannan, kafin ka yi aiki da wasiya ka tabbatar da nagartarta tukuna. Wata hanya za ka tabbatar da nagartarta ita ce, Allah ya buga mana misalin ɗaya daga cikin hanyoyin anan, ita ce asab, kunnanka ne ya ji daga bakin wani, ko kuma a wasu amintattu ne suka ji daga bakin shi suka isar maka kuma ka gamsu. To abinda Allah yake cewa bayan ka gamsu da maganar da aka gaya maka, sai kuma kai shawarar cewa kai ba za ka yi aiki da wannan wasiya ba, sai Allah ya ce fa innama ismuhu ala alladhina yubaddilunahu, alhakin sauyawar yana kan waɗanda suka sauya ta. Sai Allah bai ce fa innama ismuhu alaihi ba, dan kar ka dauka man, fa innama ismuhu alaihi, zunubin sauyawar yana kan shi. Kazo kana cewa kan mamacin ko kuwa kan wanda ya sauya, sai Allah ya ce alal ladina yubaddilunahu, waɗanda suka sauya din su suke da zunubin sauyawar. Inna Allaha sami'un, ba dai ka ji ka kiji ba, to Allah yana tabbatar maka da cewa shi Allah mai ji ne, shi Allah ya ji sanda mai wasiyar ya wasiya, kuma Allah zai bi mai kadin wannan haƙƙi nashi. Wallahi jama'a, so da dama mutane suna likita rayuwar nan tasu dai saboda cin amanar wani mamaci. Kutuna wasiyar da nake ta gaya muku, dattijo Abdullahi dan Hira yayi wa dan shi Jabir, an tafi yaƙi ne na Uhud da daddare, sai dattijon nan ya kira dan shi babba Jabir, bai wuce shekara 16 zuwa 17 ba, yace Jabir duk duniya bayan ran manzon Allah ba ran da nake ji da shi sai kai, kuma na ji a jiki na cewa gobe ina daga cikin farkon waɗanda za a kashe, sannan ana bi na bashi mai yawa ka biya mu, sannan ina da ƴaƴa mata ƴan ƙanana cukur-cukur haka, na bar maka amanarsu guda 9 kai tarbiyyarsu kuma ka aurar da su, tashi ka tafi, Allah ya sa maka albarka. Ina son duk wani saurayi dan shekara 15, 16, 17 ka kaddara cewa mahaifinka ya kira ka daren jiya ya gaya maka wannan magana, aka waye gari yau karfe 9 na safe an kashe shi. Me kake tunani, zaka natsu ka gane girma ya hau kanka, koko zaka ci gaba da fagamniya? Wannan ci gaba da fagamniyarka rusa rayuwarka ne. Dan haka sai Jabir ya nazo, an kashe mahaifin shi gari ya waye, yace har yaje yana daga gawar mahaifin nashi da gawar mahaifin shi da gawar mijin kanwar mahaifin suna tare, yace mutane suna ta hana ni, kai ya hakuri mana kai ya, sai yace manzon Allah ko bai hana ni ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Jabir ya ce har an ɗauke gawawwakinsu an shigo da su cikin garin Madina, sai manzo Allah ya ce kowace gawa ku je ku aje ta inda ta fadi. Sai zama dama mahaifin Jabir da shi da mijin kanwaccen tashi a harda haka, aka ga gawarsu ɗaya kan ɗaya, aka je aka maida su. Don haka da aka zo aka haka kabari sai aka hada su wuri guda. Bayan kwana 2 masu bashi sai suka fara gallabar yaran nan, shi kanshi bai da mata, gashi yaro karami, sun ga uban ya mutu ya bar manya-manyan gandu, manya-manyan gonaki da dabinai a ciki, sai suka matsa yaran nan ya zo biyan bashi, garin biyan bashi ya rinka yanka gonakin nan yana basu. Da nan ne za ka gane da yawa daga cikin wasu masu kuɗi ba su da tunani, wani ɗan uwanka ne mai kuɗi, ya rasu kana bin shi bashi sai kaga ka rufa ido akan ƴaƴan shi kana so ka mallake abin da ya mutu ya bar musu kamar kai da wama zaka yi wallahi jama'a yau sati uku an shiga cikin sati na hudu wani abokin mu ya rasu muka je jana'iza bayan nan sai aka dauke mu aka ce to ga irin yadda yayi wasiyoyi da yawa ni a kaina ni zan mai wanka ni zan mai likafani ni zan mai sallah ni zan tsaya akan kaza ƴaƴan shi kaza kaza to dan haka aiki ya hau kaina kuma wallahi jama'a muna tare da shi yau shekara 22 ban taba sanin wannan ba amma daren da ya rasu ran nan dangin shi da abokan arziki daga garin suna ta bugowa suna cewa to wani fa ya gaya wa kowa kusan duk garin nan an sani to sai zama aiki ne a kaina yanzu maganar gaggawa bata taso ba dan amana ce ya bari a kaina duk da bai fada min ba amma yana da confidence yana da yakinin zan iya rike ta me kake tunani me wa da ya fada min zan iya cewa wani ba zan iya ba kaga na huta to yanzu ya mutu kaga yanzu ba ni da makawa kenan dole in yi iya kokari na muka je aka zauna da wani yana bin shi bashi wallahi na mutunta wannan dottijan mutun ne mai kuɗi wannan ya bada gidan shi a bisa in bai biya bashi ba a karbi gidan a dawo mishi da ai a dawo a biya cikon kuɗi wallahi duk da aka gama tattaunawa ya faɗi yadda aka yi sai ya ce wallahi ba ta gida nake ba a samu haƙƙi na kawai a biya ni sannan kuma na daga kafa yanzu ma na ƙara daga kafa wato yayi kalmomi na mutunci da tawali'u da komawa ga Allah Allahu akbar ina ma haka masu kudin mu suke amma sai kaga abin mamaki wani ya mutu ya bar gidaje da shaguna da motoci da ƴaƴa kai wai sai kaga rashin imanin mutane yanzu abinda mutane suke sa ido wannan dukiyar sai kaga wannan yazo wai yana neman ya auri matar shi me yasa sai zo yaudare ta zan rike miki ƴaƴa zan yi kaza wallahi dan yaga an bar kuɗi ne ka je ka samu duk wata da aka mutu aka batta da kwantsaman ƴaƴa babu kuɗi ka je ka ji zawarawa nawa wani babban mai kuɗi ya rasu ba da juma wannan ba jama'a a arewacin ƙasar nan ta mu ya bar maƙudan kuɗi matar shi ɗaya kawai an kirga mata zawarawa 33 mace ɗaya zawarawa 33 ni yasa da ya zo kwana biyu sai ce to ai hajiya waɗannan kuɗaɗe ya kamata tunda ni ne mai gidanki yanzu in fara ba da shawarar yadda za a juya su gidanki na wuri kaza ya kamata mu yi kaza ya da zaran ya ga kuɗin sun yoɗe sun lalace a lokacin ita za ta rena kanta akan ƴaƴan nata shi yasa kuma mata sai ku rinka nutsuwa kai kuma da ka tasa dukiya a gaba ta zaman maka ainihin abun bauta wallahi sai ka nutsu kokarin ka wai ka mutu ka bar wa ƴan kananan ƴaƴan ka dukiya to wani kuma yana nan ya hararo dukiyar sai ya zo ya auri matarka ya cinye kuɗin sannan ya kauce abinda ka ji tsoro na wahala ƴaƴanka su sake komawa jama'a kun fahimci wannan wannan na karanta mana yadda wake in rayuwa yake mai yiwa al'amuran musu zo su canza nan gaba saboda wa'azi da kuma addini da zai ainihin shiga cikin mutane amma da yadda rayuwar mutane ta suke nan a yanzu na haka duk wanda ya sake ya sauya wata wasiya bayan ya jita to yana da zunubi na cin amana yana da zunubi na saba ma Allah kuma ya sani da cewa inna Allah sami'un Allah madaukakin sarki mai ji dan haka Allah yana jin duk abin da yake alimin kuma Allah masani ne game da wannan cin amanar da yake Allah madaukakin sarki ya ce maka malamai daga ciki su al-Imam al-Qurtubi al-Imam al-Qurtubi yace fi hadhihi al-aya دليل على أن الدين إذا أوصى به الميت خرج به عن ذمته وصار الولي مطلوبا به جماعة كن جوانا آية القرطبية تو دليلي تي أكا دلوك تند ماما تي كوكما مر لا فيا يزور سواي وسير تي وإن نامت bashi da wane ke bi na a biya shi cikin dukiyata, to daga wannan lokaci wannan bashi ya sauka daga kanshi ya koma kan wanda aka yi wa wasiya ko kuma wanda yake shine magajin shi. Lahul ajru fi qada'ihi, dan haka wannan wali idan ya biya bashin nan cikin gaggawa yana da ladan biya a cikin gaggawa. Ku ji kalma ta jama'a, ba biyan bashin ba, a cikin gaggawa. Wa alayhi alwizru fi ta'khirihi, sannan yana da zulubin jinkirin bashi. So da dama mutane suna daukar matsalar bashi a bace ta sai bayan nan da wata kaza a biya sai bayan an natsa. A'a, wallahi wasu suna cikin gida su ne wa mamaci wanka, wasu kuma suna shago ko wani wuri suna kokarin tattaro takardun bashi kafin a saka shi a kabari, ku tabbatar da cewa kaf an biya mishi bashi kafin ai mai sallah, ku tabbatar da cewa an biya mishi bashi. Saboda hadisin sahabi Abu Qatada, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tsayu akan gawa zai mata sallah, manzon Allah yace alaihi dai ana bin shi bashi, suka ce na'am dirhamai, ana bin shi dirhami ne. Sai manzon Allah ya kauce yace sallu ala sahibikum, ku yi mishi sallah. Manzon Allah ba zai mishi sallah ba dan ana bin shi bashi. Sai Abu Qatada sai ya kira manzon Allah yace ya manzon Allah dawo kai mishi sallah. Ad-dinarani alai, dinaran biyu sun dawo kaina. Manzon Allah yace sun dawo kanka. Wal mayyitu minhuma bari, mamaci ya kubuta? Yace na'am. Yace shikenan, Allahu akbar. Manzon Allah ya kabbarta yayin sallar gawa. Kashe gari sai annabi ya hadu da Abu Qatada. Abu Qatada, ina fatan dai ka biya waɗannan dinare guda biyu. Sai ce ka manzon Allah, ai jiya ne kawai aka yi magana. Sai manzon Allah yace to shikenan. Yana nan a cikin wuta, yana cikin wuta, shiwa shi mamaci. Da aka ya ku jama'an musulmi, ana biya wa mamaci bashi ne kafin a kai shi kabari. Ta iya aka ce wace irin gaggawa ce daina cin bashi? Shari'a ta faɗi waɗannan nauyin hukunce-hukunce ne don mai danta ainihin kashe gwiwar musulmi game da cin bashi. Ba karfafaka ake game da cin bashi, karkare na karamin bashi da babban bashi. Don haka jama'a, ku kiyaye waɗannan abubuwa, ka daina cin bashi, musamman bashin da zaka ci da nufin kaci kacin yi. Wannan Allah ba zai albarkaci abin da ka karba ba, Allah ba zai taimake ka ya sa maka hannu ka iya biya ba. Nan ana magana bashin da ka ci ne da nufin ka biya, amma sai kai sakaci baka biya ba har ka mutu, ka ji cewa lallai ilallah a biya shi kafin a kai ka kabari, a biya shi kafin ai maka sallah. In kuwa har wani ya ɗauki nauyin zai biya bashi kuma bai je ya biya ba, daga yi maka sallah aka kai ka kabari, bashi ya sake dawowa kanka, kana can cikin wuta a kabarinka. Me kake tunani wane da wane yau shekara shi nawa a cikin kabari, kuma har yanzu ana nan ana bin shi bashi, kuma mai bin shi bashi yana nan yana kunkuni cewa ina bin wane bashi ya mutu, ƴaƴan shi sun yi kememe, ɗan uwan shi sun yi kememe, an ki biya na. Yana can yana cikin azaba, ya nuna ku ba ƴan uwan arziki bane, domin da ya mutu ya bar dukiya, ba ku shekara goma ba ku raba ta ba. Jama'a kuna fahimta? To kai musulmi kaji, in ka mutu ka bar dukiya za su yi gaggawa su raba su cinye, in ka mutu ka bar dukiya za su yi kwaɗayin su zo su auri matanka don su cinye dukiyar. Me ka tsina nawa kanka san da kake da rai? Kaji lokacin da ka mutu, bashin da ka ci ka rayu, da bashin da ka ci ka juya dukiyar ta kai yadda ta kai, a yi ƙoƙarin a biya maka ya kuɓutar da kai daga azaba. Ba za su yi ba, ba ta kanka suke ba, ta kansu suke, sun manta da kai. Don haka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin, ka ji tsoron Allah ka duba mai kai wa kanka zuwa gobe. Gobe kabari, gobe lahira, gobe hisabi, gobe wuta ko aljanna, kai tunani mai kai wa kanka wallahi in ka dogara da cewa ai kana da wasu malamai da kasa suna sauke maka alqur'ani ko wallahi ran da ka mutu zaka rena kanka zasu watsi maka zasu watsi wa iyalanka mutun ne da ran shi jama'a yana Nigerian High Commissioner to UK wato shine ambassador Nigeria a Ingila idan ya dawo hutu gidan shi zai cika malamai har sai an yi ƙuri'ar limanci ladanai sai an yi ƙuri'a sai da wata rana wata matar shi ta fito cikin jama'a ta kore su tace mijinta yayi wata uku baya nan ya dawo an zo an cika gida kuma taji ya fara sa ranar tafiya sai tace jama'a kowa ya fito ya bar mana gidan mu ta kori malaman da kowa ta watsa su wallahi da kanta take bani wannan labarin tace mallam da mijina ya mutu na rena kaina tace duk malaman nan da suke gogoriyo masallacin dan karami ne bai wuce ci mutun 30 ba amma malamai kusan 40 sun zo kuma nan suke wuni tun safi har dare kuma an zo limanci kowa ya ce zai yi to sai aka koma ana sansan ana ƙuri'a to Allah ramma wani kai zaka ja azhar wani kai zaka ja al'asar wani kai zaka ja kaza tace amma wallahi kaga wani nace ita ce shi kadai ya rage a duk garin nan yanzu shine liman shine ladan shine dan siyasan shine kowa kowa ya daina zuwa an watsi mata kaga wannan abin da aka yi wa wannan haka za a yi maka haka za a yi wa wani haka za a yi wa wani mutane ne idan ka ki sauraron abin da Allah yake gaya maka ko sauraruwa karbaba mai gida da Hausa yake yi za ta fassara maka duk waɗannan abubuwa akwai PA na gwamna da ya rasu tun ranar da gwamnan ya je yayi ta'aziyya har yau da ake magana shekara uku bai koma gidan ba gwamnan bai buga waya ba bai aika ba kanin TN ya je ya fi a kirga ya kiyarda ya gan shi har yau da muke magana TA na daga cikin waɗanda suka fi kowa sanin sirrin mutum wani lokacin har za ka bashi izini shine zai zama signatory to account ɗinka ko wasu accounts wani lokacin shine za ka sa a sa sunan shi a wasu filaye naka haka ne amma ya kwanta ya rasu tunda gwamna wani ya je ta'aziyya bai sake koma gidan ba bai buga waya ba bai aika ba an aiko bai saurare su ba wa kake tunani me kake tunani saboda haka ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha waltanzur nafsun ma qaddamat lighadin wallahi ka tsaya ka yi wa kanka dan gobe in kana tunanin bari ka tara ka bar kaza bari ka bar suwa na kaza bari ka yi kaza bari ka bar kaza kai jama'a da ne uwar shi ta rasu ta bar dukiya ya gada wani ya bashi shawara kai mata sadaka koda ta 2000 malamai su mata addu'a sai ya harare shi kawai sai ya ce to yace domin ita mahaifiyarka har ta rasu ba ta taba rike irin waɗannan kuɗin ba daga cikin dukiyar da ta bari ne yanzu aka siyar kai ka danki irin wannan kuɗin ita ba ta taba kama waɗannan kuɗin haka a hannunta ba dukiyar da ta bari ce aka siyar a matsayin gado kai ka riki wannan kai wa malamai 2000 sadaka sai wa mahaifiyarka addu'a sai ya harare shi sai ya ce to wato wawa nake kuɗin nawa ka ji yadda za a yi da kuɗinka don haka ka yi ƙoƙari ka yi wa kanka waltanzur nafsun ma qaddamat lighadin duba ka gani me kai dan gobe sun manta da kai haka malam mai zuhudu ya ce watansanal ahibbatu ba'da ashri wa qad sirna idhaman baliyati ya ce masoyanmu ƴaƴanmu da matanmu da abokan arziki sun manta da mu bayan kwana goma da mutuwar mu yace a lokacin mun riga mun zama kashirin diddigaggu malami ne kai wallahi ka tashi ka yi wa kanka in ka mutu za su manta da kai kar ka yaudaru mutum 100 mutum 1000 suna taruwa maka yanzu malamai da yawa mun gani a wannan zamanin namu da muke ciki sune suwana da suwana da ake gayyata wuri kaza da wana ƴan siyasa da wana ƴan boko da yallafai so suke kullun a gansu suna makalkala da su amma yau sun rasu wani malami dan shi ne yake ciwon kunne kunne na kuda uwar ta rasa wurin wanda za ta karkata duk wanda ta ji sai ce wallahi yana sauri zai tafiya ne amma uban wannan dan je shi ne ake taruwa yake tafsiri shi yake karatun hadisi shi yake kaza me kake tunani in bai tsaya ya kullawa kanshi ba duk musibar ciwon kunne jama'a za a iya maganinta a nan Najeriya a kusan kowane gari kuma za a samu asibitin da zai maganinta kuma 10,000 zai maganinta amma ba a da lokacin da za a saurari matarka ne da ɗanka yau akwai babban malami ya rasu ya bar babban gida a wata babbar anguwa ƴan duniya sun taso matan shi a gaba lallai su siyar musu da wannan gidan saboda suna ganin su bai kamata a ce irinsu suke rayuwa anan an matsa wallahi yau wata guda kenan da ɗaya daga cikin matan ta zo ta same ni ta ce wallahi mahaifiyata ce ta aiko ni ta ce in same ka mun rasa yadda za mu mutanen nan sun gallabe mu a ce ga wasu mutane da bakaken court sun zo ga wasu mutane sun zo sai an fita sai a ce wai yaya kun yi shawara sai na ce ki je ki ce gida ba naki bane na yara marayu ne a bari nan da shekara 30 in sun girma in za su siyar a zo a same su ba naki bane dan haka ba za ki siyar ba baki da iko akai sai da tayi wannan aka saurara mata wannan ina son nuna maka dukiyar kenan da kake kokarin ka tara ka bar wa ƴaƴanka gidanka ne da ka mutu ka bar matarka da ƴaƴa wani yana ganin bai dace su ci gaba da rayuwa ba shine ya dace ya rayu a wannan gidan me ake da wannan rayuwa ta duniya ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha Allah yace ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin ka dubi mai kaiwa kanka dan gobe wallahi in kace ka mutu kana jiran za su yi maka ba za su yi ba za su kare maka mutunci ba za su yi ba za su yi maka addu'a ba za su yi ba za su yi maka sadaka ba za su yi ba wallahi ba ta tunanin ka suke ba hadisi ya zo sahihi cikin musnadul imam ahmad da sahihi muslim daga sahabi abu huraira manzon allah yace idza matal insanu qata anhu amaluhu illa min salasati ashiya idan mutun ya rasu duk wata hanya da yake samun lada ladan ya tsaya sai ta hanya uku yace waladin salihin yad'u lahu da na gari dake mai addu'a samun da na gari a wannan zamanin yana da wahala saboda me because of social factors ba ka dauki danka ka sa a makaranta ba a can a makaranta sai a ce a kai babanka ya mutu ya bar kudi kuma har yanzu kake zuwa makaranta a ataba haba ai ni ne kai zanta da bala'i ne ha yanzu duk tarbiyyar da kai mai yaje ya samu wani ya buga kanshi ba ta addu'a kai yake ba sai je ya hada kai da wasu sai a tafi kotu shi kawai a raba gado a bashi nashi me yasa shi kawai yana son yanzu rayuwar shi ta gyaru ba ta kai yake ba annabi ya ce waladin salihin yad'u lahu da na gari in yi maka addu'a kana kabari sai ka ga lada an turo maka da na gari ya maka sadaka sai ka ga an danno maka lada da na gari ya gina masallaci ya gina makaranta ya gina rijiya ya sadaka ruwa ya sadaka abinci sai a turo maka to amma ƴaƴa nawa ne na gari da in ka mutu za su tuna da kai dan da wannan hadisi malaman tarbiyya suka ce ake iya gane nagarta da shine bayan mutuwa uban shi yaya yake da addu'ar uban yaya yake ba da muhimmancin sadaka ga uban shi ya yake bada muhimmancin wajen gina masallatai makarantu rijiyoyi dafa abinci bada ruwan sha manzon Allah ya ce khairus sadaqa shurbatu ma sadaqar da tafi kowace daraja ita ce ka bada ruwa makwarwa guda dan uwa ka je ka sai fiyo wata jaka guda ka je ka bada naira 20 a saka maka shi a fridge ya sanyi karfe 6 da rabi ka bi musulmi kana raba musu kana cewa ga sadaka ta tafi zuwa ga kabarin uwata jama'an musulmi sadaka ce wannan ku karba ta tafi zuwa ga kabarin ubana jama'an musulmi wannan ku karba ku ci Allah ya kai lada ga kabarin iyaye na yin haka alama ce ta cewa kai da nagari ne da manzon Allah ya ce waladin salihin yad'u lahu so nawa ka taba yin wannan yau mahaifinka shekarar shi nawa da rasuwa mahaifiyarka yau shekarar ta nawa da rasuwa wani ma bai san mahaifan nashi ba sun mutu yana karami har yanzu akwai girman haƙƙi a kansu dangane da kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace aw ilmin yuntafa'u bihi ko ilimin da ake amfana ka koyi ilimi ka rubuta ka karantar ka amfanar ko ka mutu wani ya amfana da wannan ilimi kana kabari sai kaga an danno maka lada sai annabi yace aw sadaqatin jariyatin ko sadaka mai gudana ka gina masallaci ka gina makaranta ka gina wata rijiya da ake shan ruwanta ko famfo ka gina wurin wasu saukar baki a wata gada ce bayin Allah ke tsallakawa suna fadawa sai ka je ka gyara ta duk ba wannan ba baka da hali sai kaga ana ginin masallaci sai ka je ka dauki kwangiri a kanka kwangiri kwaya daya kana da ladan ka gina masallaci a wurin Allah bulo kwaya daya a wurin Allah ba bulo bane ladan ginin masallaci ne kaji falala daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam nawa ne bulo naira 150 ne naira 200 ne naira 300 ne kaje ka ware naira 300 kace a buga bulo akai masallacin can da ake gini kaje ka sai suminti buhu 5 buhu 10 kace ga masallaci can ana gini ga makaranta can ana gini ku je ku kai musu ku ce wani bawan Allah ne sai ka daga hannu sai ka ce ya Allah wannan sadaka jariya da ne Allah ka tabbatar mini da ita har mutuwa ta kana da ladanta tun daga ranar da ka bayar har ranar da za a daina amfani da makarantar har ranar da za a daina amfani da masallacin har ranar da za a daina amfani da kwalbatin har ranar da za a daina amfani da gidan saukar bakin jama'a hanya Allah tana da yawa ka daina kallon alhaji wani da wani kai me kai kayan sallah guda nawa zaka dinka yanzu samari guda 10 suke dinkawa yanzu samari guda 5 suke dinkawa da ne ake kayan sallah riga daya in ka sa ta ta dukuku ne zuwa la'asar sai ka dauko tsohuwa ka sa an gama sallah sallah mai biki daya kwana yanzu samari guda 10 zai dinka wani guda 30 dinka 5 sauran kudin ka je ka sai suminti ga wani masallaci can ana gini ga wata gada can takari sai ka je sai akai sai ka ce ga wannan sadaqatin jariya manzon Allah ya ce kana cikin kabari komai ya tsaya al'amura sun rikice maka sai ka ga lada ya taho maka wallahi kar ka dauka kai malami ne kar ka dauka kai alramma ne wallahi baka kai sahabbai daraja ba da tsakar dare manzon Allah ya tashi da tsakar dare ya fita cikin gaggawa ina ya tafi ya tafi makabarta bayan gidan shi matar shi Aisha sai ta tsammaci cewa ya bar ɗakin ta ne zai tafi ɗakin wata mata sai ta ce wa baiwar shi Barira bi shi ki san da Barira ta ce na bi shi in yi sauri in yi sauri in ya tafi sannu sannu in bi shi sannu sannu ta ce kawai sai ma na ga ya fita daga gidan sai na ga ya je ya tsaya a makabartar baki a ya tsaya a tsakiya ya daga hannu ya dade yana addu'a Barira ta ce sai ne ka sake can sai Aisha ta ga ba labari ina yar aike ina wanda aka aika me ake ciki sai Aisha ta biyo sawunta tana zuwa sai ta same ta ke me kike a nan sai ta ce ya tsaya ne ga yace yana addu'a sai ta ce koma da annabi ya gama addu'a ya juyo Aisha ta sai sai ta sheko a guje sai ta zo sai ta kwanta sai ta lulluba a'a ai ba za ki iya control din numfashi ba ko sai annabi ya zo ya same ta tana numfashi yace lafiya sai kuma ta fara yanka makame sai yace ko ki gaya min ko kuma Allah zai tona asirin ki kin san mun taba zubawa sai tace sanda ka fita ne sai kishi ya kama ni cha nake zaka je wurin wata matar ka ne shine sai na tura barira na gaba ta dawo ba shine na je da kaina shine da naga ka juyo shine na tawo a guje ka ji dalilin hakina san zan Allah yace abin da ya dame ki kenan kishi yace ina kwance nan Allah ya min wahayi cewa azaba na sauka a makabartar bakiya inje in yi musu addu'a makabartar baki a suwaye a makabartar sahabbai sahabbai sun fi duk wanda ke duniya yanzu kaf daraja da shehi da kudubi da gausi kaf ba su kai su ba kun fahimta amma ji me ke sauka manzo Allah ya je musu addu'a mahaifiyarka yanzu da ke kwance a makabarta ka san halin da take ciki mahaifinka kai ne ka san shi a tsoho san da yake kuruciya ka san abin da yayi yanzu yana kabari a kwance ka tafi a nuna maka makabartar ka je a nuna maka kabarin in baka gane ba tsaya ka fuskanci alqibla ka daga hannunka kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce ya Allah dan girman alqur'ani ka ji kan babana Allah ka ji kan tsohuwata Allah ka ji kan iyayena minti biyu minti biyar ka taba zuwa baka taba zuwa ba to kai ka je da za a manta da kai kai ka manta da kanka idza matal insanu qata anhu amaluhu illa min salasati ashiya da wannan hadisi ya wajabtawa kowa yayi kokari dan shi ya zama nagari saboda in ya zama nagari amfanin ka ne a duniya amfanin ka ne a lahira in ya lalace fa kai asarar shi a karkashin wannan jama'a kowa ya ga cewa me ya iya tsinana wa kanshi dan in ka mutu za su sarar da kai ne me yasa nace za su sarar da kai wato za su watsar da kai za su yi for seconding za su manta da kai ka tafi su kuma a zo nan ana ta harka da dukiyarka kun san dalilin da yasa na faɗa ka hadisi ne sahihi a cikin sahihul bukhari da sunan abi dauda daga sahabi abu huraira an idan da sallah asuba sai manzon Allah ya ce yan uwan wana da ya rasu jiya suna wurin nan sai suka yi shiru wa yake jawabi manzon Allah jama'a musulmi ina yan uwan wane da ya mutu jiya sai suka yi shiru jama'a muna ci giyar wane da ya rasu jiya akwai dan uwan shi anan suka yi shiru sai manzon Allah ya ce shikenan ku rabu da shi in kun so ku rabu da shi yana cikin azaba saboda bashi da ya mutu ana bin shi dama shine zamu ga ya muku kuje ku biya Abu Huraira yace sannan sai suka tashi a guje suka je suka biya suka dawo suka ce qad qadaina ma alaihi ya rasulullah mun biya bashi sai manzon Allah yace al'ana baradat alaihi jildatu yanzu ne fatar shi ta huce amma da ana cin duka kaji ɗan uwanka ne sun kyale ka sun san ana bin ka bashi sun kyale ka sun manta da kai yanzu manzon Allah ne yake magana ba shekhul islam ba manzon Allah ne da kanshi yake cewa ɗan uwan wane yo ko dan girmama manzon Allah bai kamata wani ya ansa ba amma sai suka yi banza da manzon Allah sai da manzon Allah yake ba komai in kun so ku bashi yana cikin azaba in kuma kun so ku je ku fanshe shi kaza ake bin shi sannan suka tashi a guje sannan ne kuma suka dawo sannan ne za su nuna su ne ƴan uwan shi yanzu mutum nawa ne yanzu aka bar su suke cikin azaba jama'a kuna fahimtar karatun nan saboda haka kowa ya ji tsoron Allah ya tsinana wa kanshi kar ka sake a cikin abin da Allah madaukakin sarki ya baka baka taba yin sadaka ba kar ka sake ayi ginin masallaci baka ba hannunka ba dukiyarka kar ka sake ana gina makaranta alheri baka ba hannunka wallahi jama'a ayar da ke cewa laysa albirra an tuwallu wujuhakum ba ita muka karanta a baya ayar da take can gaba wanda zamu zo mu samu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ba ku taba zama mutanen kirki ba sai kun ciyar daga abin da kuke so. Jama'a ana cikin yunwa. Ga azumi ya zo. Dama mutane wuni suke ba su ci ba. Amma da yake ana karima karime. Sai ga abin da sauki. To yanzu an wuni ba a ci ba saboda Allah. Sannan yammaci ya kai wani ba shi da abin da zai ci. Ka duba menene ka fi so a rayuwarka. Lan tanalul birra. Abin da Allah ya ce pau pau pau. Sam ba za ku taba zama mutanen kirki ba. Ba za ku taba samun aljanna ba. Ba za ku taba samun abin da ke hannun Allah ba hatta tunfiqu mimma tuhibbuna sai kun bayar da sadaka sai kun ciyar da abin da kuka fi so. To jama'a kun ji abin da Allah ya fadi. To ka hada waɗannan ayoyin. Ka dubi cewa menene ka ware wa kanka? Menene ka fi so? A zamanin nan akwai abin da muka fi so fiye da kuɗi? Menene ka fi so? Sahabi Abu Talha da yaji wannan aya mun faɗa muku a guje tashi ya dauki gonar shi wanda ya fi so. Akwai ƴaƴan itatuwa, akwai dabinai, akwai ruwan sanyi ciki yace yaji Allah ya ce ba za a taba zama mutanen kirki ba sai an yi kaza. Yace gashi nan ya bayar. Jama'a ku rinka dafa abinci kuna rabawa talakawa. Ku rinka siyan danyen abinci kuna shiga cikin anguwanni kuna raba musu. Karka damu da cewa jiya an basu, yau ma aje a basu. Alheri ne. Me nake nufi da alheri ne da ka samu wanda zai karba? Annabi ya ce nan gaba zaka wuni kana yawo da sadakar ka kap ba wanda zai karba. In kaza ci wani ya dace sai ya ce kai da jiya ne da na karba. Amma yau we are on the same page with you. Ni ma attajiri ne, bani bukata. Allahu akbar. Jama'an musulmi, Annabi ne yake umarnin mu da ai marmaza ayi kafin lokaci ya zo da in an yi ba za ka samu wanda zai karba ba. Kenan wata ran musulmi za su sha ruwa ka kawo dabino masallaci a bashi ya ribe. Saboda ba mai bukata. Kowa ya wadatu, kowa akwai a gidan shi. To yanzu babu a mafi yawancin gidajen mutane. Buhu nawa na dabino ka kai masallaci kaza, matattarar jama'a kaza, shinkafa trailer nawa ka kai musu, kwanan abinci nawa ka sa aka dafa a gidanka ka fita da shi, nama shanu nawa ka yanka aka je aka rabawa talakawa. Mutane an dauka wai sadaka wai da gero ake sadaka kawai, wai talaka ya dace ne kawai da yaci gero. Mimma tuhibbuna, ranka ya dade menene kafi son ka ci? Talatalo ake yanka maka kake ci. Kai sadaka da talatalo, kai sadaka da kaji, kai sadaka da kwai, kai sadaka da chiefs, kai sadaka da waɗannan irin abin da kake ci. Lan tanalul birra, baka samun nagarta, baka samun al'amarin da ke wurin Allah sai kai wa Allah abin da yafi so. Menene kai kuma kafi so? Shi zaka ba Allah, Allah ya karba. Dan haka jama'a kun ji jawabin da malamai suka yi, suka ce duk lokacin da wani yayi wasiyar a biya mai bashi, in aka biya mai to kai da ka biya daga dukiyar mai mutuwa ne fa ka biya, amma kana da lada. Idan ka ki biya mishi kuma fa kana da zunubi. Allahu akbar. Amma sai malam ya ce wa hadha inna ma yasihu idza kana almayyit lam yufarrid fi adai. Wannan hukuncin ko ya shafi mamacin da bai yi sakaci bane wajen biyan bashi. Wa amma man qadara alaihi wa tarakahu, wanda yake da ikon ya biya bashi ya kime mai kibiyan bashi, summa wasa bihi, sannan daga baya sai ya wasiya, Allah na mutu a dibi kudi a bawa ne kawai, ya ma dauka mai sauki ne. Fa innahu la yuziluhu an zimmatihi tafritul wali fihi. Ta anan magajinka ko yayi sakaci bai biya da wuri ba, aka ce bai da wani zunubi, tunda dama kai ma a cikin sakacin kake, don abin da ba a kaddara ko kana da rai a lokacin zaka biya, zaka biya ba, don kai keme mai kana da hali ka ki biya. Amma da kaga ka zo mutuwa yanzu dukiyar ba taka bace, ta wasu ce, sai ka ce a diba a biya. Shi ma wannan sai ya ce a yayin da akuya gaba ta sha ruwa, nan ta baya za ta sha, barewa ta gudu, nan ta rarrafe, tunda kai ma kai sakaci shi ma yayi sakaci malamai suka ce har yanzu zunubi na nan akan ka kai mamaci dan abin da ka sunnanta kenan a gidanka taurin bashi to zunubin zai ci gaba akan ka ba zai hau kan magadanka ba qala ibn al-arabi al-imam abubakar ibn al-arabi shi ya faɗi wannan magana malai yace wala khilafa annahu idha wassa bima la yajuzu mithlu an yusi an yuwassiya bi khamrin aw khinzirin aw shay'in min al-ma'asi annahu yajuzu tabdiluhu wa la yajuzu imda'uhu kama la yajuzu imda'u ma zada 'ala al-mithli qalahu abu umar idan mutun yace in ya mutu a samu ainihin daga cikin kudin shi a siyo aladai yana da wani mai gida ko yaro baka tafe aje a kai mai aka ce ba za a aiki da wannan wasiya ba ko yace ku je ku sai giya ku kai ware ba za a aiki da ita ba to amma sai malamai suka ce da ba za a aiki da ita ba za a fasa gaba ɗaya suka ce a sai a dubi abin da ya halatta sai a yi sai ku je ku sai bunsurai ku kai wa wannan sai ku je ku sai juice mai daɗi ku je ku kai wa wani kun taimake shi an fahimta haka nan da mutum zai yi wasiya da abin da ya fi ɗaya bisa uku na dukiyar shi aka ce ba za a bi ba sai a dawo kan me sai a dawo kan ɗaya bisa uku ya mutu ya bar 30,000 kuma ya ce a ɗauki 20,000 aje a bada kyautarta shin za a fasa gaba ɗaya ne malamai suka ce a ba za a fasa gaba ɗaya ba amma ya za a yi sai a ɗauki 10,000 sai a bayar ko kuma a bada 5,000 jama'a kun fahimci waɗannan jawabai da kyau Allah maɗaukakin sarki ya taimaka waɗannan ainihin su ne maganganun da za mu tattauna a gaba ta biyu daga cikin gaɓoɓi guda uku na maganar wasiya gaba ta uku in Allah maɗaukakin sarki ya so za mu tattauna a kai a gobe dangane da inda Allah yake cewa faman khafa min musin janafan kana zaune sai ka ji wani yana wasiya yana cewa in na mutu matata wance ka a bata gado saboda ba ta yi min biyayya ɗana wane ka a bashi gado saboda bai min biyayya kar ka yi shiru kar ka ce ai tunda dukiyar shi ce yana da ƴancin ya abin da ya so sai ka ce mishi a'a ranka ya daɗe Allah gafarta malam alhaji wane eh kai haƙuri ka bi abin da Allah ya ce lashin biyayya da matarka ba ta yi maka ko ɗanka Allah zai kama su da wannan laifin kar ka bari kai kuma Allah ya kama ka da laifin ka zalunce su to gobe za mu tattauna waɗannan matsaloli insha Allah ta'ala da irin yadda kai da ake yi wa wasiyan zaka shigo tsakiya ka gyara al'amarin don ku fahimci cewa babu addinin lumana irin musulunci musulunci yana son ne a yi ɗaka lafiya ciki lafiya baka lafiya ma'ana kar ka mutu ka bar baya da ƙura kai kuma ka je can hayaƙi ya turnike jama'a an fahimta jama'a musulmi mune muku fatan alheri kaf muke cewa gobe in Allah ya so akwai karatu na fiqhu sira da safe ƙarfe 10 sannan don girman Allah jama'a ku kiyaye dokokin nan da muke faɗi wannan wuri namu kadai abin da zai iya rike mana shi shine in muka kafa tsari jama'a ku rinka kiyayewa idan ka zo shiga kaga wani wanda aka sa shi ya tsare kofa ya ce maka wannan abin ba zai yiwu ka shiga da shi ba karka ce a to ai wannan wuri tunda na musulunci ne dole musulunci ya ce a ka bi tsari shine zai taimake mu mu iya gudanar da hidimar da muke yi smoothly yanzu me kuke tunani da na samu cikakken hankalin ku nake ta muku wannan karatun me kuke tunani inda wayoyin ku suna ƙara zai yiwu ba zai yiwu ba saboda haka ashe za ku taimaka mana ne mu yi services din da muke fatan mu da ku mu samu tsira don nan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka